Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, da farko ga Hafiz da kanin labarai.
Sojojin da ke mulki a Nijar sun ce an kashe sojoji da dama a harin da 'yan bindiga suka kai musu. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza kazamin faɗa. Wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ya yi sanadin kashe mutane 6 yayin da dakarun Somalia suke nasarar dakile wasu guda 2 a tsakiyar kasar.
To kanin labarin kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa cutar mashako ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 400 a Najeriya. Ko me masana ke cewa game da cutar?
Ya kan shafi wurin makogoro da baki da wurin numfashi, kwakwalwa, zuciya, ya kan iya shafar koda. Cuta ce mai hatsarin gaske.
Sannan kuma yayin da wasu al'umman musulmi a faɗin duniya ke bikin maulidi, a birnin Madina Kaula ya karɓi baki daga sassan duniya daban-daban waɗanda ke cewa
duk inda al'umma suka taru, to rahama ta gama sauka, kuma ci gaba da haɗin kai ya gama sauka, tattalin arziki ya gama gyaruwa, harkokin siyasa da zamantakewa sun gama gyaruwa.
To muna kuma tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara wanda a yau ya yi duba akan shari'ar gwamnan jihar Kaduna da kuma komawar majalisar Najeriya aiki. Albarkacin wannan rana ta Juma'a kuma za mu kawo muku nasiha daga malamai, amma fa kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Akalla sojojin Nijar 12 ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai suka kai akan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasar a ranar Alhamis. Kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin Afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta ce sojoji 7 ne suka mutu a fafatawar, yayin da wasu 5 suka mutu a wani haɗari da ya rutsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin. An kai harin ne a garin kan daji da ke da tazarar kilomita 190 daga Yamai babban birnin ƙasar, kusa da yankin kan iyaka da Mali da Burkina Faso da Nijar, da ke zama cibiyar tashe-tashen hankula a yankin Sahel a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan. Tun da farko a ranar Alhamis, wasu majiyoyi 3 ciki har da wani babban hafsan soji waɗanda suka buƙaci a sake sunansu saboda ba a ba su izinin yin magana da manema labarai ba, sun shaida wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe sojoji aƙalla 10. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza kazamin faɗa, kuma a koda yaushe yana kira ga ƙawayenta da su ba da ƙarin taimako, inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa Ukraine. Stoltenberg ya shaida manema labarai a Kyiv cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Rasha. Da yake magana tare da shugaba Vladimir Zelensky, Stoltenberg ya ce NATO tana da kwangiloli da ta tsara na dala biliyan 2.5 na manyan harsasai na Ukraine. Stoltenberg ya ce yana daga cikin muradin tsaro na NATO a ga cewa an samarwa Ukraine abin da take bukata domin samun galaba a yakin. A Amurka, yayin da gwamnatin tarayya ke shirin yiwuwar rufewa taimakon da ƙasar ke bayarwa a yunkurin yakin Ukraine na iya yin ƙasa, a cewar mataimakiyar sakataren yaɗa labaran Pentagon Sabina Singh. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 10 suka jikkata a wani harin bom da aka kai da wata mota a ranar Alhamis a jihar Hishabele da ke tsakiyar Somalia, a cewar jami'ai. Wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai keci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin Bulabardi mai tazarar kilomita 220 daga arewacin Mogadishu. Saddam Kabdi Lido, magajin garin, ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan ƙunar bakin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa, amma ya tayar da bama-bamai a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. mutane ne kusan shida ne suka mutu, sannan wasu fiye da goma suka jikkata, ciki har da yara da jami'an tsaro. Fashewar ta lalata yankin kasuwancin baki daya da wasu gine-ginen gidajen zama, in ji Lido. Shingen binciken yana kusa da kasuwan naman.
Nan ba da jimawa ba Hafiz zai karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu tafi Najeriya, inda tun bayan da aka samu ullar cutar mashako a watan Disambar shekarar 2022 a kasar, ake kokarin wato samo hanyoyin dakile yaduwarta. Sai dai yanzu abin ya fara zama abin damuwa ga hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsakiya bangaren lafiya, sakamakon yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a cikin al'ummar kasar. Ga Hawwa Umar da ci gaban labarin cikin wannan rahoton.
A halin da ake ciki yanzu, ana zargin mutum 11,587 sun kamu da cutar ta mashako, yayin da aka tabbatar da mutane 7,202 a kananan hukumomi 105 daga jihohi 18 da ke fadin kasar sun kamu da cutar, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 453 a Najeriya. Kashi 73 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar yara ne daga shekara 1 zuwa shekara 14. Jihar Kano na daga cikin jihohin da cutar ta fi kamari. Sauran jihohin dai sun hada da Yobe, Katsina, Borno, Kaduna, Jigawa, Bauchi, Lagos, babban birnin tarayya Abuja, Gombe, Osun, Sokoto, Niger, Cross River, Enugu, Imo, Nasarawa da kuma jihar Zamfara. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, ya ce hukumar su da sauran masu ruwa da tsakiya a bangaren lafiya sun dauki dukkan matakan dakile yaduwar cutar, inda tuni aka fara ba da rigakafin cutar a wasu jihohi.
Muna aiki a kafada da wannan cibiya da muke kira NCDC da sauran hukumomin lafiya, sannan kuma da sauran ma'aikata kungiyoyin agaji dake da WHO da kuma wata kungiyar itama ta UNICEF a cikin ayyukan da muke yi har da rigakafi. Yanzu ma duk shirye-shiryen ana can ana yi a jihohi kamar guda 7, sun hada da jihar Bauchi, jihar Rayo, jihar Borno, Katsina, akwai Kano, sannan kuma akwai Jigawa da Kaduna. Saboda haka zuwa Ladi kamar Kano za su ga irin wa'annan masu sa ido din sun zo, don a tabbatar da cewa an ba yara wanda yake kashi biyu rigakafin. To wannan shine matakin da muka dauka, kuma su ma sauran ba wai dan mun da 7 din bane, a'a, saboda cutar wato ta fi kamari, shi yasa muke son mu dakile ta. Sannan kuma su kuma sauran ma dai muna yin duk abin da ya kamata musu, kamar na fadakarwa da kuma duk matakan da za a iya dauka, kuma duk lokacin da ita wannan allurar ta zo a su din ma za su samu.
A nasa bangaren, Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya ce cutar ta mashako na farawa ne da mura da zazzabi, ya kuma jaddada hatsarin cutar tare da ba da shawara don daukar matakan kariya.
Mashako wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma, yakan shafi wurin makogoro da baki da wurin numfashi, kwakwalwa, zuciya, yakan iya shafar koda. Cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa. Yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka, dan zazzabi da ciwon kai, sai kuma tari. Tana da matukar saurin yaduwa. Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari, yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne. Saboda haka yana da kyau mutum ya dauka ɗabi'ar cewa idan kana da irin wannan dan zazzabi, yan mura, to ka dan dau matakan kar ka yada shi cikin al'umma, saboda baka san abin da zaka iya yadawa ba.
Hakan da ya biyo bayan yaki da Najeriya ke yi ne da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lassa da kuma kwalara da sauransu. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto. To kada a sha'afa masu sauraro, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Hafiz ya dawo daga karashin labaran duniya.
An tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dan bindiga ya yi harbi a wani aji a haraba asibitin wata jami'a da kuma wani gida da ke kusa a ranar Alhamis a birnin Rotterdam mai tashar jiragen ruwa na kasar Holland, wanda ake zargin ɗalibin jami'ar ne mai shekaru 32 da haihuwa. Ya kashe wata mata 'yar shekara 39 da ke zauna a unguwarsu, tare da yi wa 'yarta 'yar shekaru 14 mummunan rauni. Daga baya yarinyar ta mutu a asibiti, a cewar 'yan sandan kasar ta Holland. Daga nan ne wanda ake zargi ya kona gidansu kafin ya je cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar Erasmus, inda ya harbe wani malami mai shekaru 46 a cikin wani aji har lahira. Ya kuma cinna wuta a asibitin bayan harbin da ya yi sanadin kashe mutane. Rundunar 'yan sanda ba ta bayyana sunayen waɗanda aka kashe da wanda ake zargi ba. 'Yan sanda sun umarci ɗalibai, ma'aikata da masu jinya da su tsere daga ginin asibitin. Daga ƙarshe, wata gobara ta tashi a wata masana'antar ƙera batirin mota mallakar ma'aikatar tsaron Iran a karo na biyu cikin ƙasa da mako guda. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce babu wanda ya samu rauni a gobarar da ta tashi a ranar Alhamis a wani wuri da ake ajiye sharar robobi. Kafofin yaɗa labaran Iran sun yaɗa hotuna da faifan bidiyo na wani curin hayaƙi a arewacin Tehran, babban birnin ƙasar. Ita dai Iran ta ga jerin gobara da sauran munanan tashe-tashen hankula a cibiyoyin sojinta cikin 'yan shekarun baya-bayan nan. Hukumomin kasar sun dora alhakin wasu abubuwa da suka faru a kan Isra'ila, amma akwai yiwuwar tsauraran takunkuman kare tattalin arziki da kasashen yamma suka kakaba ma kasar na daga cikin abubuwan da suke ta'azzara ire-iren waɗannan haɗura.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu ƙasar Senegal, inda a kowace shekara birnin Madina Kaula ake karɓar baƙi daga sassan duniya domin bikin fiyayyen halitta. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya halarci taron na bana, ya kuma yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ranar Laraba 27 ga watan Satumbar shekara ta 2023 aka yi bikin maulidin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a Madinatu Kaula a ƙarƙashin taki. A haƙiƙa Ubangiji Allah da mala'ikunsa suna yi wa Annabi salati, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi salati zuwa ga manzon Allah sa'annan ku girmama shi. Dangi da almajiran Shekka Ibrahim in ya sun ka shirya bikin yadda sun ka saba duk shekara. Sai dai kash, tawagar mu daga ƙasar Ghana ta yi fama da matsaloli iri-iri a hanya, yadda sai da mun ka kwashe kusan kwana 6 a tafiyar da dududu, kwana 3 ake yinsa a dalilin rashin kyawun hanya da matsaloli na jami'an shige da fice da kuma 'yan kastam mun ɗin Burkina Faso, Mali da Senegal kanta. Ka ce mu wasu mutane ne daga wata duniyar ta daban ba Afirka ba. Ala kulli halin, bikin maulidin ya ƙayatar ainin ganin ba abin da aka tasa a gaba kamar karatun Qur'ani mai girma, karanta tarihi da ɗabi'u na fiyayyen halitta da kuma gabatar da ƙasido. Salik Baik daga kasar Gambia ya bayyana dalilin sa na halartar bikin.
Dole ya ziyarci Sheikh Ibrahim kuma ya zo ne saboda maulidin Sheikh Ibrahim Abdullah Gawus kenan su yayi Annabi Muhammad. Watan da aka samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan abin nema da ake nema duniya da lafiya shine mazo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shaukin wannan da soyayyen wannan kuma ne Sheikh Ibrahim shi abinda ka so shi Gambia kenan.
Malam Ibrahim da aka fi sani da mudarris wanda ke da zama a kasar Amurka ya kawo mana kujojinsa na yin bikin haikuwar Annabin tsira.
Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa, yafi kowa duniya. To shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke sa ya samu nutsuwa ji dadi kaman jin tarihin sauran annabawan da suka shige. To kuma haka nan ne Allah yake cewa cikin Qur'ani, wa kullun ne na kusu alaika min alba'ir rusul, ina zuwa in baka tarihin sauran annabawa, ma nusabbitu bihi fu'adaka, abinda zai bar zuciyanka ne su ji dadi. To in kuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da yafi su jin tarihin su ya sa ya samu nutsuwa ji dadi, ina ga shi Annabi ko mu musulmai sallallahu alaihi wasallam muna jin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ganin irin yawan jama'a a wurin bikin na kwadaitu, yaji daga Professor Abubakar Abubakar Yagawala na Jami'ar Dan Fodiyo Sokoto, ko mai yiwuwa za a yi amfani da yawan jama'a nan da ke kalantar bikin a kyautata halin rayuwar al'ummunmu da tattalin arzikinmu, sai ya ce.
Duk da al'umma suka taru to rahama ta gama sauka kuma ci gaba da hadin kai ya gama sauka tattalin arziki ya gama gyaruwa harkokin siyasa da zamantakewa sun gama gyaruwa yanzu na dai nan zumuntar da za ta hadu tsakanin mutumin Mali da na Najeriya da ta Ghana Allah ga kansa ya tattaunawa ma da za ku yi ka ji halin da mutumin Ghana yake ciki da halin da mutumin Najeriya yake ciki tasirin ta a wajen development na dan adam ba karamin lamari bane unity da ake nema da kawo da matsaloli na zamantakewa irin wannan zaman yana taimakawa kware wajen
ganin dai ka ce kan bakin maulidin kan addini ya ta'allaka masu shirye taron sun ware wata rana ta daban dan yin wani taro na wakilan kasashe daban-daban inda za a duba halin rayuwa da talan arzikin al'umma musulmi baki daya Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Madinatu Kaula kasar Senegal
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan 12 shugaban kasar Najeriya
shugaban hukumar kula da kayyade albashin masu mukaman siyasa kenan ke musalta zargin zare zallan dukiyar da ake wa shugabannin siyasa game da hukuncin kotun tsaron karar gwamna a jihar Kano ta yanke hukunci a jihar Alhamis kuwa bangarori biyu ne ke kirarin cewa kowannen su yayi wa takwaran shi kasa-kasa
ai ta riga ta kori karar daga farko so da aka shigo wancan ne mafi rinjaye mutum biyu suka ce a ji a sake zabe a wayannan akwatuna
hukuncin kotu shine na majority hukunci yanda muke yanzu shine a ji a sake zabe a jihar
sai dai kuma tun wani lawyer mai zaman kanshi yace ai akwai sauran magana a kasa
saboda wannan rudani abinda zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal kotun daukaka kara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su
ashe dai idan an daukaka kara bayan karkare kararrakin a gaban kotu tunan saran karraki a joyi a kashe dai idan an tafi gaban kotun dauka kara ba a zuwa da sabbin hujjoji inji farfesa
ba wanda zai kawo abu sabo a gaban kotu za a duba record abin da yawa kan a kotun shari'a zabe ta Kano ita a kansa za a duba anan za a tsaya
wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar harshen Hausa shiri na 137 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin duniya na tafiya da matasa mai yiwa kuma kokarin kwakulo matasan dan tafiya tare da kuma dukkanin bangarori a Najeriya ne yasa majalisar kasar da ta dawo hutu tace ayyukan da ke gaban ta fa sun wuce wasa sanata Abdurrahman Suleiman Kaus Melan jahar Kanawa yace babu yadda za a suna ji suna gani su bari aiwa Najeriya illa a matsayin su na ƴan majalisa
matsaloli ne guda uku kwarara da suke damun kasar nan akwai dai harkar tsaro wacce ta hada ko ina da ina a kasar ko ina da kukan da ake ya za a iya yi a ga an fita daga cikin wannan matsalolin na biyu akwai magana tattalin arziki wanda tana da alaka da tsaro din a dole ne majalisu ko majalisa ta yi kokarin ganin yadda za ta hadu da bangaren zantarwa dan a gyara tattalin arzikin nan a sama wa ƴan kasa sauki sai abu na uku da ba kowa ne yake hango shi ba shine ya za a iya yin tsarin da kowa zai yadda cewa kasar nan ta sace ya za a dakatar da tsarin da wasu ƴan bora ne wasu ƴan mowa matakar kasar ta tafi a haka to ina ganin akwai gagarumar matsala da gibi a dole ne mu sa ido akan yanda za ake rabon tattalin arzikin kasa in an kawo kasafin kuɗi kowanne yanki mai ribarsa yanda ake rarraban matsayi a kasar can ya samu ko can bai samu ba dole majalisun kasar nan su sa ido tabbatar da cewa ana yi ko ina adalci haka dole a wajen nadawan nan sai ka kula da abin da yafi kowanne muhimmanci a wajen mutane addinin su irin wayannan abubuwa ne da ya kamata ita majalisar ta sa ido domin yana ɗaya daga cikin ayyukanta na wakilci representation kenan.
Da mara tarin tilin duke da ake zargin zazzagawa masu mukamman siyasa a Najeriya kuwa shugaban hukumar kayyar albashin masu rikin mukamman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ne yace ai a zahirin magana ma albashin da ake baiwa masu rikin mukamman siyasan fa ya kasa.
Kowane minista albashin sa bai fi miliyan 1 ba bai ma kai ba a wata. So idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan 50 ba. Ki yi times miliyan 50 sau 12 miliyan 600 a shekara. Idan kuma kika hada shi sau 4 ya baki biliyan 2 da miliyan 400 a shekara 4 kenan. Kuma karki ce wai a da wani allowance da komi da komi wannan kudin shine da allowance nasu shi kanshi albashin idan kika duba shi duka bai fi 200,000 ne ko 300,000 da yan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida na PA na mai gadi na koko da waye duk shine aka hada aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi kuku za a bashi driver za a bashi motoci za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sannan idan zaka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka bai fi miliyan 6 ba za a sallame ka hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan 12 shugaban kasar Najeriya
duk da kwashe sama da sa'o'i 5 kafin yanke hukuncin kotu tsaron karar zaben gwamnatin jihar Kaduna dukkanin lauyoyin bangaren sun daddage cewa su suka yi nasara saboda kade bangaren aka rusa
ai ta riga ta kori karar daga farko ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar ta yadda da wannan ta kori karar saboda aka shiga wancan ne mafi yawan mafi rinjaye mutum biyu suka ce aje a sake zabe a wayannan akwatuna ba zai tabbata za a sake zabe ba har sai in ita jam'iyyar PDP ta dauka ga kara in kotun dauka ga kara ta ce a sake sannan za a sake
ka san a tribunal din alkalai ne guda uku alkalai biyu sune majority kenan suka ce aje a sake zabe a kananan kuma guda hudu a ward guda 14 din ake ganin an yi soke-soken zabe ba bisa ka'ida ba shi kuma alkali daya yace ya tabbatar da abin da aka kama gwamna saboda haka hukuncin kotu shine na majority hukunci yanda muke yanzu shine aje a sake zabe a jihar
sai kuma tuni gan wannan ta burzar bararrakar juna game da wannan hukuncin kotun tsaron karakin zaben jihar Kaduna ya sa lauya mai zaman kanshi barista Elsbar Abubakar ga yawo duniya cewa ai akwai sauran tafiya mai nisa
to abin da ya faru shine alkalai uku ne suka yi zama a shugaban su yace an kori karan jam'iyyar PDP da Isa Ashuru su kuma biyun suka ce ayi rerun to wannan rerun din shine za a bi saboda wadancan biyun su ne mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal
koda shi na gefe guda din kuma shine shugaba
eh koda shine shugaba majority ake bi
kamar lauyan APC yana magana cewa kafin a je gurin da za a ce a sake zabe a wannan mazabin har a samu wannan bambanci kotun ta riga ta amince da wani roko nasu na farko cewa ayi watsi da shari'a
to indai aka ce an yi watsi da shari'a tun farko da wannan matsayin ne tribunal din za ta dauka to tunda bata tsaya ga wannan ba har ta kai ga hukuncin karshe to wannan run din shi za a bi to amma saboda wannan rudani abinda zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal Alhaji Ubasani da jam'iyyar APC za su ce ba su yadda da wannan hukunci na cewar a sake zabe ba shi kuma Isa Ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnatin jihar Kaduna don haka shi ma bai yadda da wannan hukunci da aka bayar ba na rerun to waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun daukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su
da madabatutuwan da ake dubawa idan an dauka ƙara kuwa masaniya karkokin shari'a kuma malamin jami'a farfesa Nasiru Adamu Aliyu ne ci ai idan an tafi irin wannan kotuna abubuwan da aka faru a ƙasa ne akan ƙarasa
na daya za ta dauko wannan shaidu din ta duba bisa takaddama da bayani da su waɗanda suka yi appeal suka yi misali su ce ai kotu ta kuskure domin nauyin ba da shaida ko evidential burden da yake kan wanda suka kai kara bu sauke wannan nauyin akan su ba kotu ta kuskure da ta yadda ma har sauke nauyin saboda kaza da kaza da kaza to kotu ta duba irin wannan sai ta ce to shikenan menene abinda doka ta sanar da akan duk mutumin da yake da da'awa ta irin wannan abu sai ta ce kotu ta kuskure a duba kamata ta yi ko kuma abinda kotu ai daidai ne saboda ai sun kawo ballot paper guda 165 da kaza da kaza, kuma dukkan su mun gani a jikin su ba su tamba su gece ba komai. In haka ne kuma to daga kai an karbi kuri'a, da kuri'a ta zo yanda take a tsoranta ba kaza ba kaza ba kaza, shikenan an karbe ta mazan shi da kuku a ku wasu sharuɗa kuma da za a duba.
Yau dama anan nake so in tambaye ka prof, idan aka shige gaban kotu ta daukar ƙara, shi wanda aka kai din zai kawo sabbi hujjoji ne ko kuma a'a hujjojin nan dai da ya bada
daga su waɗannan su dubin gaba daya ba wanda zai kawo abu sabo a gaban kotu? Za a duba record abin da yawa kan a kotun shari'ar zabe ta Kano, ita a kansa za a duba anan za a tsaya.
Iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mai sallama sai mun sanar da dukkanin masu rafifin dafe mu rafi iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi cikin kwanakin su ne suke ƙara wawusa, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1337 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suka numfasa. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu barusa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To an gaida na Ikara, wannan ne kuma kai mu ga shirin mu na gaba.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Sunana Sani Abdul Majid, imam na masallacin Jami'a ta Zandar Niger. Dan uwan musulmi, a irin halin da muke ciki, daga cikin abubuwan da muka yi bukata akwai haɗin kai da yaƙar kabilanci. Shuhara abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake wadi mana, yace inna Allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubayyat al-jahiliyya. Allah mabuwayi mai daraja ya tahiyye muku, ya dauke muku girman kai na jahiliyya. والفخر بالآباء الفهري دقوا يدنون أسلي مسني تيوا متن إريبيني مؤمن تقي وفاجر شقي ما متن يكسن تي مؤمنين من زراء الله كوما شيطا ونكبيلاني كوكما وفاجر شقي كوكما فاجري وند بيد ربو الأخرة كوما شي وانين يكين هذا مسيئة كين كبيلا. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب يتي متاني تتن سكيان آدم يكوما آدم أنخل تيش دكساني تصبت حكنا tsoron Allah yake bambanta mu da addini. La yantahiyanna aqwamun an fakhrihim bi abaihim, to yace mutane ko su daina nuna alfahari da uwayensu da nuna asali. Fil jahiliyyati awla yakunanna ahwan ala Allah min aljulal, ko kuma mutun ya kasance buzuzu ma yahi shi daraja yahi mafi kaskanci akan buzuzu. Allati tadfa annatna bi anfiha, buzuzu wanda yake ture kashi da kazamta da hanci shi. Wannan hadisi na Abu Dawud ya rawaito shi Sheikh Al-Albani ya kyautatar da shi. Kuma mun sani wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda suke ikirari irin na jahiliya suna daga cikin jama'ar jahannama. Asabai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ko yana sallah yana azumi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yayi sallah ya azumi, ko yayi ikirarin shi musulmi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sakallahu khairan. Kafin mu karkare, to kafin mu karkare masu sauraro, yanzu ga labarai a takaice.
Akalla sojojin Najeriya 12 ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara dauke da makamai suka kai a kan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasar a ranar Alhamis, kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin Afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta ce sojoji 7 ne suka mutu a fafatawar, yayin da wasu 5 suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali yayin da ake gwabza kazamin faɗa, kuma a koda yaushe yana kira ga ƙawayenta da su ba da ƙarin taimako, inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa Ukraine. Stoltenberg ya shaida wa manema labarai a Kyiv cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Rasha.
Ne kuma za mu karkara shirin namu na safiyar yau Juma'a, sai kuma zuwa can an jima da hantsi guji mu da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Hafiz Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai da Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni, sai wanda ya kula mana da na'ura, ni Aisha Mu'azu nake ku sallama. Ma'assalam.